a yau kwanan wata biyu da watan uku ma'ana watan Rabiul Awwal kenan shekara ta 1434 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 14 ga watan zamu ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma kamar yadda muka saba a cikin wannan masallaci mai albarka sati da yake mun kammala tafsirin suratul Nisa'i wanda yake taimakon Allah zamu tashi ne a farkon suratul Ma'ida na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya الله يحكم ما يريد
الله مدوكين سركي يكي تشوى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود نفرقوا إتانا سورة أنسان يامت السونة دا سورة المائدة أبين ليسا أكتير إيسا سورة المائدة سوى دا أقوي أمبتا واتو مائدة نمتشي رامهم fa'idoji masu tarin yawa wadanda duka zamu karanta su insha Allah a cikin tafsirin wannan sura din akwai kissa ta ahlul kitabi Allah yayi bayani akan ahlul kitabi da yawa a cikin surar kamar yadda kuma a cikin surar akwai maudu'i na aqida bayani akan matsaloli na aqidar musulunci da bayani akan shirka da hanyoyinta sannan a cikin wannan sura gaba daya cikin taimakon Allah ita ce tana daga cikin surorin da babu aya mansukhiya ko daya a ciki duk ayoyin cikin ta muhkamai ne babu mansukhi ko daya an saukar da wannan sura ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dawowa daga Hudaybiya hanyar dawowarsa daga Hudaybiya a sulhul Hudaybiya kenan aka ainihin saukar masa sura a cikin surar nan zamu karanta kissan banu Isra'ila tare da Annabi Musa alayhi salatu wassalam kuma a cikin wannan sura zamu karanta kissan Annabi Adam kuma du alayhi salatu wassalam tana da ayoyi 120 ayoyi 120 kuma ta sauka ne a Madina tana cikin surorin Madina banda fadin Allah madaukakin sarki al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan اليوم أكملت لكم دينكم تاسوكني أعرفا أعرفا كنان أكين سورة أكوي أبن دبانا مدينة ولي لا أعرفاني أبي ميسر يا روي توتي و الله تبارك وتعالى يا سوكر أكين ودن ون سورة سورة المائدة 18 حكما حكنتي حكنتي بداغو مشاتة بس وندا بذاك سامي سبابا سوكر دسو أدن قلي أكين وتسورة بإنبا ونبا wasu rutun nan sai maka mana da Allah an gane ko ko kuri mai mana kofar tan na farko akwai hukuncen kasuwanci da kullakulle na kamar aure da makamantan su akwai bayani akan hukuncen yanka a shari'a kamar yadda kuma akwai bayani akan harka ta farauta da yadda shari'a ta shar'anta farauta zamu yi magana akan farauta kamar yadda a cikin surar akwai bayani akan ihrami abu na biyar kenan sannan akwai bayani akan auren ahlul kitabi sannan akwai kuma magana akan ridda hukuncin ridda a musulunci akwai hukuncen tsarki sannan akwai bayani akan haddin wato barawo wanda ya sata me za a masa sannan kuma akwai bayani akan haddin azzalimi albaghi kenan sannan kuma akwai bayani akan illar fasadi da yada barna a bayan kasa kamar yadda a ciki akwai bayani akan hukuncin shan giya da caca abu na shawuku akwai bayani akan yanda ake kafara ta rantsuwa wanda ya rantse yace sai yayi kaza to me hukuncin sa an yi bayani akwai kuma bayani akan hukuncin wanda ya kashe abun farauta a cikin harami wannan kusa kusa ma wata ila yau zamu sannan bayani akwai bayani akan wasiya in mutum zai mutu lalle idan mutum zai mutu to yayi wasiya sannan an yi bayani akan wasu dabbobi da ake cewa bahira da sa'iba duk zamu zo kan su me bahira me kuma sa'iba sannan kuma an yi bayani akan hukuncin wanda ya ƙi yin aiki da shari'ar Allah waɗanda suka ƙi yin hukunci da shari'ar Allah me Allah ya tanada musu duk za mu tattauna a cikin wannan sura insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa muna da nisan kwanan da za mu saurari waɗannan hukunce-hukunce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda kuka yi imani awfu bil uqud ku cika dukkan alƙawura da kuka yi al-uqud ana nufin al-uhud al-uhud jam'i ne na al-ahd al-ahd ana nufin alƙawari jama'a ana cewa ku cika alƙawari kaga wannan ko bai ma sharhi ba bai ma bayani ba ana so a nuna maka wajibcin cika alƙawari idan mutum ya alƙawari to ya cika kada ku rinka karya alƙawari kamar yadda mutum na ƙwarai kammalallen mutum cikakken mutum shine wanda in yayi magana yana cikawa idan kuma yayi alƙawari yana cika wannan alƙawari ne duk da cewa malamai sun yi sabani dangane da wannan al-uqut din menene al-uqut din wasu suka ce ai ma wannan magana ne da ake wa ahlul kitabi banu isra'il a wannan yahudi da nasara ya ayyuhal ladina amanu bil kutubil mutaqaddima kenan awfu bil uhud ku rike ku cika alkaula da kuka dauka wane ne alkawarin da kuka dauka alkawarin da kuka dauka da aka muku bayani a cikin at-taura da linjila cewa in muhammadu yazo sallallahu alaihi wasallama za ku yi imani da shi da ku cika wannan alkawari shine wa idza akhadha allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nas mithaqal ladina utul kitaba alqawli kaga sai Allah ce mithaq shine dai al-ahd din kenan wannan wasu malamai fasara ta farko suka ce ana nufin ahlul kitabi ana musu magana alqawlin da suka yi tunda kafin a turo Muhammadu sai da Allah ya buga musu alqawlin cewa kun yi alqawari za ku yi imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce sun yi to shine Allah ya ce ku cika wannan alƙawari kada ku ainihin wato kariya shi wasu malaman suka ce amne generally kawai kowa ma da kowa da musulmi da ahlul kitabi da kowa da kowa kawai duk wanda ya alƙawari ya cika wasu kuma suka ce a'a ana nufin alhilful ladhi ta'aqadu fil jahiliya kawance sun kukkulla kawance a jahiliya suna wannan kabila tana kawance da wance ba za su cutar da wannan ba wannan ta ce ba za su cutar da wannan ba to ku cika wannan alƙawari kada ku warware Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kun ga abinda ake nufi da awfu bil uqud al-uhud anan al-uqud kenan al-uhud al-uqud ana nufin alƙawalin da kuka yi na yin imani da Allah da aiki da alƙur'ani kawai zancen shine ya ku waɗanda kuka yi imani ku cika alƙawarin imani da kuka yi sannan ku cika alƙawarin imani da riko da alƙur'ani da kuka yi kada ku saba wa Allah wajen imani da shi kuma kada ku saba wa alƙur'ani uhillat lakum bahimatul an'ami me zance mafi inganci duka ana nufin waɗannan gaba ɗaya malaman tafsiri suna da ka'ida suka ce duk lokacin da aka zo aka fassara aya da wasu ma'anoni daban-daban kuma a zahiri ma'anonin ba su ci karo ba to kawai idan malamin tafsiri yazo ya ce aya tana nufin dukan su gaba daya tunda duka ba abin da ba ake da ba a da bukata ko ko ana akwai abin da ba a bukata ko mi ana bukata kenan dama yana cikin ma'anan wato shi alqur'ani yana zuwa ne da jawami'ul kalim dunkulalliyar magana yake zuwa in kai ta fassarawa sai ta fadi ita fadi kamar yadda manzo Allah yake utitu jawami al-kalim an bani dunkulallan zance sallallahu alaihi wasallam wahillat lakum bahimatul an'am haqiqa an halatta muku dabbobi na ni'ima shine al-an'am kulluha kamar yadda wasu malaman suka faɗa irin su imamu qatada da imamu al-hasan sune al-bahimatul an'am ana nufin kaman kace raquma da shanu da kuma irin su tumaki raqumi dangin sa gaba ɗaya an halatta muku bujimi da sa da saniya duk dangin su an halatta muku da jassa da jassa da ja da baki da fari da ruwan madaran sa da bakwalo din sa dukkan nau'i na shanu an halatta da tumaki da na China da na Chadi da na Saudiya da na Sudan da na Najeriya duka tumaki ne alganam sunan su da halal ne kada wani ya ce ai na Najeriya ne halal wannan can ba halal bane ina fata ana fahimta yawa to anan gurin wani zai iya cewa me yasa aka wari aka ce bahimatul an'am me yasa aka wari wadannan dabbobin aka ce an halatta muku wadannan dalili shine malaman tafsiri suka ce Allah ya zo yayi bayani ne akan waɗannan dabbobin saboda a jahiliya ɗan jahiliya sun haramta wa kansu waɗannan dabbobin. Kun gani? Su ɗan jahiliya lokacin jahiliya kafirai mushrikai suka ce haramun ne a yi amfani a ci bujimi, haramun ne tumaki, haramun ne raquma. To shine Allah kuma ya zo ce ya allazina amanu ku ko masu imani uhillat lakum bahimatul an'am. To duk wannan dabbobi na ni'ima an halatta muku su ga baki daya. To wannan fassara ta farko kenan wata fassara da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas yace ai abin da ake nufi da bahimatul an'am anan ana nufin al-ajinna wato ƴaƴan jarirai na ƴaƴan dabbobi da ake samu a cikin cikin dabba an yanka tinki aka samu dan jariri ya zaka yi kuma shi baka yanka shi ba za a ci ko ba to ayyama da fatawa to a ra'ayin Abdullahi dan Abbas da sai Imam Shafi Allah masa rahama suka ce ya halatta bahimatul an'am an suka ce ana nufin al-ajinna ko sune ƴaƴan jarirai na dabbobi ko akuya danta ko saniya da jini wannan sa dan saniya a cikin cikin ta ko raqumi a cikin ciki an yanka raquma aka samu da a ciki dan ana iya yawan tambaya akai to yaya halacci to shine sai yace waɗannan an halatta su tunda dai an yanka iyayen su an yanka su kamar yadda zasu aka kawo wani hadisi da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka din zamu zo kansa insha Allah kenan wasu kuma suka ce hiyal ajinna allati tujadu maita fi butuni ummahatiha amma idza dhubihat aw nuhirat yayin da aka samu mushe baran ce mushe ba dan kada kalmar ta yi nauyi da yawa wato aka samu dan dabba a cikin cikin ta bayan an yanka uwar amma shi bai da rai to me hukuncin sa sai an yanka sai suka ce an yankan uwar yanka sa zakatu ummi ha zakatu ko ba ka wani zakatu janin zakatu ummi zakatu ummi kenan zakatu ku kenan yankan uwar sa shine yankan sa a da yawa cikin malamai ahlul ilmi sun tafi akan wannan ra'ayi cewa ƴaƴan dabbobi da aka samu a cikin cikin iyayen su indai an yanka iyayen to sun zama halal kenan sun zama halal an samu riwaya daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna ya rasulullah mun ce ya manzon Allah wata rana muke tambaya nanharu an-naqah wa nadhbahu al-baqara wash-sha muna yanka taguwa muna yanka saniya da akuya amma sau da yawa fa najidu fi batni hal jani sai mu samu dan ciki a cikin cikin anulqihi am naakuluhu za mu jefar da shi ne kai da kai a jefar yace za mu jefar da shi ne ko mu ci fa qala sai yace annabi ya ce ai kuluhu sallallahu alaihi wasallam ku ci in shi'itum in kun ga dama eh in kun ga dama fa inna zakatahu zakatu ummi saboda yanka shi kamar an yanka tsohuwar sa ne mana an yanka mahaifiyarsa ko wannan hadisin Imam Abu Dawud ya fidda shi a cikin al-Adahi babu ma ja'a fi zakatul jani da Imam Tirmidhi shi ma zuwa to shi babu ma ja'a fi zakatul jani amma da lafazin zakatul jani ne zakatu ummi kuma Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan إمام الدار قطني يفرد شيء أشكين كتاب الصيد والذبائح والأطعمة إمام أحمد يفرد شيء شيء ما أشكين المسند لنسى الإمام البيهقي أبو يعلى ابن حبان يتي وانا حديثي ني صحيح كما يتزو أشكين الموارد إمام البغوي مي وانا تفسيري شيء ما يفرد وانا حديثي أشكين شرح السنة بدي سروي تو وانا حديثي وسوسين قال تاشي ديوا دي أشكين سو طب كنا وانا رأي ينا نونا شاء أحلت لكم بهيمة الأنعام wancan an ce wadancan dabbobi ko dai tumaki ko shanu ko raƙuma wasu kuma suka ce ga ƙari a abin da ake nufi ƴaƴan cikin cikin mahaifiya kenan ko ba ka ba yawwa to amma wasu malamai sun dan ƙara haske akan lamarin suka ce eh mun yadda ba kowane dan jariri ne ake cin sa ba ake cewa zakatu ummihi yawwa zakatu ko yawwa zakatu zakatu ummihi suka ce dole sai in ya fara tsirar da gashi bi shartin isha'ari dole ya zamanto ya fara fudda me yawwa Abdullahi dan Umar yace zakatu ma fi batniha fi zakatiha amma idza tamma khalquhu wa nabata sha'ruhu wannan ra'ayin Abdullahi dan Umar kenan yace an yadda in aka yanka uwa to kamar an yanka da ne dan ne amma da sharadin in dan ya fito da cikakkiyar halittarsa kuma ya fara fudda gashi kenan idan rabi rabi ne kenan ba kai ko ba kafa kaga wannan ba za a ce ba kenan ya zama mushi wannan kuma shine ra'ayin Sa'id ibn al-Musayyib Allah ya kara masa rahama dukan su gaba daya alwar Abu Hanifa yace shi kam sam la yahillu aklul janin idha kharaja mayitan ba'da zakatul ummi yace sam in ji Abu Hanifa ba wani kawai in dai dan jinjiri ya fito a matsayin bai da rai bayan an yanka uwarsa aka fede aka ga shi ma bai da rai to haramun ne ya ci inji Abu Hanifa shi a wurinsa sai an danna masa wuka shi ma da kansa mana shi dan jariri da sauransu tayi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum sai dai banda abinda yutla alaikum abinda aka ainihin wato karanta muku ko za a bayyana muku wato harancin sa daga baya akwai dabbobin da Allah madaukakin sarki ya kebance ba za a ci su ba da yawa suna nan akwai na halal akwai na haram yanzu kaga kari haram ne ko za a ci alade fa kuna ci biri fa to menene ma yutla alaikum akwai wani karin bayani bayan ma waɗannan can inda Allah ya ce hurimat alaikumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadhihatu wa ma akala sabuhu illa ma zakaytum wa ma dhubiha ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam Allah ya ce zalikum fisq to waɗannan sune illa ma yutla alaikum waɗannan gaba ɗaya Allah ya haramta kar a ci su za mu zo mun zo karantawa insha Allah ta'ala sai mu karanta su kenan suna nan cikin ma'ida da ghayra muhilli as-sayd an haramta muku wato a farauta yayin da kuke cikin ihrami mutumin da yake cikin ihrami wato ba zai farauta ba uhillat lakum bahimatul anami kullaha illa ma kana minha washiyan fa innahu saydun la yahillu lakum fi hali al-ihram bai halatta gare ku ba ku yi farauta a lokacin da kuke cikin ihrami duk dabbobi an halatta muku ku yi amfani da su banda dabbobin daji dabbobin daji ya halatta ku yi amfani da su kamar irin su zebra kaga dabbar daji ne mana waɗanda aka halatta muku na cikin daji halal ne ku yi amfani da su amma in kuna cikin farauta in kuna cikin ihrami fa ba a yi yanda da za ka zo kana cikin ihrami kana daure da ihrami sai ka ga barewa ta danna ta gabanka ba yanda za ka yi dole ka iyali ta ina fata ana fahimta shine faɗin Allah wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yuridu lalle Allah ya halatta mu ya haramta muku yayin da kuke cikin wato ihrami wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yurid lalle Allah shi yake hukunci da abin da ya ga dama lalle kam tabbas babu wani wanda zai yi wani hukunci sama da abin da Allah ya hukunta tabaraka wa ta'ala to sai ya ce mai malam
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا
نعم
وإذا عللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda ku imani la tuhillu sha'airallah wala ash-shahr al-haram wala al-hadiya wala al-qala'id la tuhillu sha'airallah Abdullah ibn Abbas shi ne Imam Mujahid suka ce abin da ke nufin sha'airallah kada ku halatta wa kanku manasikul hajji wato lokacin da ake aikin hajji kamar yadda malaman tafsir suka ce wa kana mushrikun يحجون ويهدون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنعاهم الله عن ذلك كركو هل التاوى كونكو شعائر الله كما هي شعائر الله لو كتند أكي سوك نويا واتو حكنشن حكنشن أيكن حج زوا أرفا زمن منا لا تهلو كركو هل التاوى كونكو زوا كياكي أو نلو كتن abin da ya faru shine a wannan lokacin da mushrikai suna zuwa aikin hajji su je arfa su je mina su je waye da sauransu to sai musulmi suka ce ah bari mu yi amfani da wannan dama mun tun daga mun hadu da su an zo mu je mu kai musu farmaki a wannan to shine Allah ke la tuhillu sha'airallah kada ku halatta yin yaki mana la tuhillu alqitala kada ku halatta wa kanku yin yaki a lokacin da ake zuwa ana sauki alfarma ta aikin hajji dan Allah ka duba daraja ta musulunci ka duba kima ta wannan lokaci da tsadarsa wasu malaman irin su Abu Ubaida suka ce sha'air Allah abinda ke nufi ya allazina amanu ya ku wanda ku imani kada ku halatta wa kanku sha'air Allah dabbobi na hadaya da aka yi musu alama shine sha'air Allah الهدايا المشعرة كذا. كاسن الدب ده أكيد متى أذا أيام كاتا أمتين هدايا. تو أنا متى وتا علامة مسمى أنو نشوا وتو ونن تألج. الشعائر كنا أنا نفع العلامة كذا. علامة ده ذا أيام تشوا ونن تألج يكون متى هداياني. كمان مثال إدارة أميني سي أسامو توزن رأومه. sai a samu wani abu sai a soki wurin sai ai alama idan an soki wurin sai jini ya zuba to duk inda wannan raƙumin yazo gittawa ko a daji ko a fili ko cikin jama'a ko a cikin gari to wannan raƙumi ba a taba shi saboda ga alamar an soki tozan sa ya nuna nawaye na Allah ne yawwa to wannan ya zama sha'ir Allah kar ku halatta wa kanku ta kamewa kuna cinyewa wannan kuma sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan dai dabba ta hadaya ce ayi mata alama yawwa lalle ayi mata alama kamar yadda hadisi yazo daga nana Aisha tana cewa fataltu qala'ida budilin nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi ni da hannuna taguwa da annabi sallallahu alaihi wasallama zai ji ya ainihin wato yi hadaya da su ni da kaina na ainihin wato tittifka igiya da ake daura musu a wuya nayi musu alama ثم قلدها واشعرها واهداها النبي yayi dirata ya musu igiya sannan kuma yayi musu alama sannan kuma ya bayar da su a matsayin hadaya kuma aka kora su tace fa ma haruma alaihi shay'un kana uhilla lahu ba haramta wa annabi wani abu da da halal ne a gare shi ma'ana bayan ya tanadi dabbobi na hadayan har an musu alama an kora su ta dan dadin yadda ake yi idan za ka ba aikin hajji sai ka tanadi dabbar ka hadaya ko sai ka mata alama ka rataya mata abin da zaka akwai masu rataye wajin takalmi a wuya tana tafiya to sai a kona su ga daji su ta tafiya daga Madina har Makka wannan da Allah ne ba a yanka su a ko ina sai an je Mana inda ake yankan dabbobi to wannan ko a hanya ko mutanen ƙauye sun gansu to wannan na Allah ne ba a tabawa to lokacin da annabi yayi wannan ya harhada dabbobi aka kora suka tafi to kar ka dauka cewa ya shiga hukuncin aikin haji kenan ballantana a ce wani abin da yake da haramu ne a gare shi ai halal ne a gare shi yanzu ya zama haram take nuna cewa kora dabbobin da suka tafi bai nuna cewa wato ya shiga wani aiki na haramci ba kamar misali in mutum ya shiga aikin haji kaga babu shi ba sa turare kaga babu shi babu alaka da iyali kaga babu shi ba yanke farci kaga babu shi babu aski to duka bayan ya kora dabbobin bai daina ko ɗaya daga cikin wannan ba shine abin da Nana Aisha take nufi Allah ya kara mata yadda wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisi ne kuma ingantacce Imam Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala yayi magana akan cewa to yayin maganar an ce wannan ana yin alama akan raƙumi to saniya fa bujimi fa sai shi ai kiyasi zamu yi kiyasin raƙumi akan bujimi shi ma abinda aka yi wa raƙumi sai ai wa bujimi shi ma wannan alama din da sauransu to amma wannan isharul al-baqar wa ishar al-jamal masalan kana bil jurh yin alama da ake wa raƙumi ko yin alama da ake wa bujimi ta hanyar sukan sa ne a zubar da jini a tozansa to tinkiya da akuya kuma ina za a suka to su ishar din su ma'ana fidda alamar su ba a sukan sa a zubar da jini sai ne a rataya musu wani abu kurin ko a rataya musu igiya ina fata ana fahimta lish lidafiha yanzu mala yar akuyar ka ko dan ragon ka kafi zuru ko dan tauran ka ka samu ka je ka soka masa wata uka a gadan bayan sa ai bai zai iya karasawa ba ko ba ka bane amma babban raƙumi dan ka dan soki to ran sa ya dan fita jini an yi alama ba komai to raunin dabbar ta sa ita ba a me ba a sukan ta dan ai mata wannan alama ban sani ba ko kun fahimta to shi Abu Hanifa a ra'ayin sa ma gaba ɗaya ma me ma na zuwa cuci dabba shin da wani yace ba wani ishar ba wani alama da za a samu ta cutar da ita inji Abu Hanifa to amma alqaulu qaulur rasulillah nan ja annabi shine abin tunda annabi yayi kaga dole mu yi abin da annabi yayi Allah ya saka Abu Hanifa wata kila hadisin ne bai zo masa ba yawa wasu da ce la tuhillu sha'ir Allah kamar da aka rawaito ruwaya daga Abdullah ibn Abbas shi ai sha'ir Allah ana nufin kada ku halatta wa kanku yin farauta lokacin kuna cikin ihrami kamar dai wancan aya kenan da muka karanta da abun nan saboda me dalilin Abdullah ibn Abbas yace ba gashi a ƙarshen ayan Allah ya ce wa idza halaltum fasbadu ba ko Allah ya ce idan kun yi tahalluli ma'ana kuka warware kuka cire ihrami fasbadu ku je ku yi farauta ku inji Abdullah ibn Abbas inji Abdullah ibn Abbas wasu kuma suka ce sha'ir Allah ana nufin haramullah kada ku halatta wa kanku haramullah inji su Imam Siddiq kenan kar ku halatta wa kanku yin fada a cikin harami yawa ba a yin yaki a harami duk inda aka kai ba za a yi yaki a cikin harami ba kai mabarnaci ma sai dai in ya je ya kuya ne to wannan innal harama la yu'izu asiyan wala farran bidamin harami baya ba da kariya ga mai sabo ko wanda ya je ya zubar da jinin wani ya gudo ko wanda ya khariba yaje ya yaudara da ha'inci ya cuci mutane ya zo ya shiga shi yasa ibnu khatal wanda ya ridda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ya ji labarin annabi ya shigo Makka sai ya ce a to atin da ya ji an ce wa man dakhala wa kana amina wanda ya shiga harami ya zama yana cikin masu aminci kawai sai ya je ya shiga harami ma ya shiga Ka'aba ma sai ya shiga rigar Ka'aba sahabbai suka ce ya rasulullah hadha ibn khatal muta'alliqun bi astari al-ka'aba ga can ibn khatal ya shiga wanda ake neman sa annabi ya ce ko shi ko kansa a kawo shi ko da kan a kawo to ga can ibn khatal ya je ya ainihin wato ta'allaqa bi astari al-ka'aba ya ainihin wato rataya da me da rigar Ka'aba manzo Allah ya ce ku je ku ratayo shi ku je ku kawo shi ko da ya shiga cikin Ka'aba ne ku je ku kamo shi to kaga al-haramu la yu'izu asiyan wala farna al-bidami to kada ku halatta wa kanku sha'irullah hurumatullah, abubuwan da Allah ya haramta, kamar yadda Imam Atha ya fada, ku nisanci fushin Ubangiji ya ku bayin Allah, ku bi Allah ta janye masa da'a, wala shaharul haram, kada ku halatta wa kanku wata mai alfarma ta hanyar yin yaki a cikinsa. An hana yin yaki a cikin watanni masu alfarma, saboda a lokacin jahiliya sun halatta yin yaki a cikin waɗannan watanni masu alfarma. Walal hadaya, haka kuma kar ku halatta wa kanku hadaya, shi ma kaga yana da alaka da wancan kenan. Al hadaya ma yuhda ila baitillah, ana fasara al hadaya da dabbobin da ake bawa dakin Allah kyauta, wato kamar misalin raƙumi ko akuya ko tinkiya ko bijimi ko na makamancin wannan. A dadin yadda suke, sai mutum ya dauki dabba guda kawai sai ya ce ga ta nan ya bawa dakin Allah, ta dakin Allah ce, to kada wani ya zo kurin shi kuma ya wuce tun da dakin Allah ne, bari ya dauke ta ya gabare ta, kada ya haka wannan. To me amfanin wannan dabbobi na dakin Allah? Su kuma ana yankawa alhazai baki da suka zo dakin Allah ne, kaga yake dai tamam ke yawa na amir mu'mini ne yake tsalle. To kar ku halatta kan ku nan. Walal qala'ida, haka al qala'id jami'i ne na al muqallada, ana nufin al hadaya al muqallada, dabbobi na hadaya da aka rataya musu, wato zawatul qala'id aka rataya musu abun ratayawa a wuya da ke nuna alaman na hadaya ne da sauransu. To kada ku halatta kanku wannan. Ko kuma din su kuma masu ko masu koro dabbobi na hadaya din, an ce a lokacin jahiliya idan sun zo za su fita sai su ratayawa, sai su daure kansu da dabbobin sai su fita. Kamar yaya? Wai tunda harami yana da alfarma, a da a jahiliya idan mutum zai dan fita zai yi tafiya, zai je wajen gari da dan rakumin sa yana tafiya dan ya bawa kansa wani tsaro da security, sai ya dauki wani itace na harami, itacen da ya tsiro a haramin Makka ko ganye na haramin Makka, sai su daddaure jikinsu su hada da dabbobin kuma su sa alamar wannan ganyen a jikin wannan dabbobi da jikin su su tafi. Wai amfanin wannan, kada in sun ji hanya yan tsare hanya su tsare su ce bari mu kwata, wato tun a dakin suna respecting duk abin da yake na dakin Allah ne. Ka duba arna fa. To har wannan wasu malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da al-qala'id kenan, ko kuma a ce ashabul qala'id kenan, dan kada ai ta'arudi gare su, mana kada afka musu a cuce su. Shari'a ta haramta muku ku halatta wa kanku irin wannan dabbobi na matafiya, haramu ne ba daidai ba. Wala amin al-bait al-haram, kada ku halatta wa kanku tsare hanya da cutar da amin al-bait al-haram, wadanda suka nufaci zuwa dakin Allah aikin hajji. Da idan al-hadai za su tafi umra ko za su tafi hajji, akwai yan fashi da makami da suke tsayawa a hanya, suna yi musu fashi, suna kwarce musu guduri. Allah yake fa la ta'arradu lahum, ko kuma misali in yunwa ta kama mutanen wani gari, to sai su faki lokacin da al-hadai suke zuwa aikin hajji, sai su ta tsarewa suna karbe guzurin al-hadai je su ci abinci. To wannan ma duka haramu ne, shine wala amin al-bait al-haram. Amin al-bait al-haram yani qasidin al-bait al-haram, wadanda suka nufaci tafiya dakin Allah dan su je su ainihin wato yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, suna neman falalar ubangiji daga wato falala daga ubangiji ta hanyar arziki ko neman arziki. Ma da akwai masu tafiya aikin hajji, su je aikin hajji kuma su je kasuwanci. Shine malamai su wala kamar yadda Allah ya bayani a cikin surah al-Baqara, ba laifi za da wala juna alaikum an tabtagu fadlan rabbikum, ba laifi za ka je aikin hajji ka dan hada kayanka na kasuwanci ka tafi kai kasuwa kai hajji, ba laifi bane. Kar wani shi kaga wannan bai da ikhlasi, ya zo sai da kaya ne, ba hajji ya zo ba tallan kaya ya zo. To malai ya halatta ka je tallan tuwo ka je aikin hajji, ya halatta ka je tallan goro ka je aikin hajji, ya halatta ka je aski da niyyar ka je aski kuma ka je aikin hajji. Din mai sana'a da ya ga zai tafi ya biya wa kansa kudi da niyya guda biyu, yayi sana'a ya yi aikin hajji, ولا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم باب ليفي ان كجي aikin haji ka ainihin wato ne falala daga ubangijin ban jaba wannan bai dace ba zai dawo maka maiya ya in kasuwa ba ta yi ba zai dawo ba ai aikin haji ana biyan wannan ne wannan je ka dawo ne aiki ticket ake biya wannan ya dawo bai dawo wannan shi rage kansa mu muna bayani akan hukuncin Allah halaccin yayi kasuwanci ko ba haka bane yawa babu wani laifi idan mutum ya je aikin haji ya je yayi kasuwanci akwai wata tsarifa wannan abin da ya kadan abin da ya faru ni wannan a ranar a shekarar mun je aikin haji da wasu al'adai da muke tawaddu su wani yaro cikin samari matasa mun je dakin mu dai da shi haka mun je an yi ranar da aka je aka yi aka hawo arfa aka dawo mina aka je aka yi jifa din nan da aka yi jifan nan aka dawo aski yayi wahala ga kudin ka ba za ka samu wanda zai maka aski ba to daman shi ya iya aski to yaro sai ya nemi askarsa kawai saboda kudi ake biya da yawa ya buga ya ga nawa ake biyan a askin nan da kudin Najeriya kuma ga ya iya askin nan kuma ana yin masa aski to ashe askin ya fi tsada a cikin farare sai ya zo ta wata kasa na manta sunan kasan ko mutanen Turkiya ne ko mutanen India ne ba zan iya tunawa ba kawai da ya zo sai ya shiga kawai ya rike askarsa ya shiga ya ta aski ya ta aski kurin yana ta shi ba bai askin ba shi bai gwana sa ba yana ta yi yana ta yi ya cika irin wannan lalita din nan da Allah zai zuwa da shi da kudi dam ya zo yana ta irgawa to amma ranar da muka dawo mun dawo haka bayan mun dawo daga mina kenan an dawo an kwanta yaro sai ya tashi tsakar dare ya kama ihu a cikin daji ni dai lokacin da ya fara tashi yana surutu yana doki-doki a daki sai na tashi na ce to yau kuma barawo ne ya shigo mana daki a maka ko yaya ni dai na fara tashi ya rinka tsalle yana ihu kawai sai kama yin alamar aski shi ne wani da aka tashi ya ce wallahi wani aljani ka zai kai wa aski ka zai kai wa aski to daga nan ya ce wallahi ya daina yin askin ya daina yi ma'anar shahid wasu a cikin sun zarge su cewa maganin sa dama ya za ka zo aikin haji ka je kama neman kuɗi haka wasu ke faɗa kuma wannan ba laifi ba ne wala junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum babu laifi dan ku neman falala daga ubangijin ku wa ridwana da kuma neman yardar ubangiji a cikin dukkan abin da wato kuke aikata duk da cewa kafirai la nasiba lahum fi ridwanillah kafiri ai bai da wani rabo wajen samu yardar ubangiji ko ba ka bane ya samu yardar ubangiji shine ya zama musulmi kawai to amma wasu malamai kamar su Imam Qatada yake ba matsala wa ridwanan ai Allah yana iya yardar musu da jin dadin rayuwar duniya kafiri zai zo ya je yayi wani aiki dan wani zai ce to kuma misalin kafiri ya je aikin haji to me amfani aikin hajjin sa bai da wani amfani bai da wani lada a wajen Allah amma ta dalilin sa Allah zai iya sani masa wani abu na duniya kamar yanzu zaka iya cewa mallan ga kafiri kuma yana ta sadaka ga wani arni an ce yazo ya gina mutane makaranta kyauta ana ta shiga yake daukar nauyin su ya ba su uniform ya komai da komai to shi kuma wannan an je lahira me zai samu ba abin da zai samu ko daya dan sharadin samun lada a kiyama shine ka zama musulmi kana da imani to amma wannan aikin da yayi fa bai tashi a banza ba a duniya kuma Allah zai iya mai sakayya ya biya shi da wani abu ko ya dada buɗa masa hanyar arzikin ko kuma ya biya masa wata buƙatar da shi bai yi tsammanin Allah zai biya masa ba to ridwana inji Imam Qatada yake cewa an dai dangane da kafirai ne an yusliha Allah lahum ma'ashahum fi dunya Allah zai gyara musu rayuwar su a cikin wato duniya kaga san dan samu wani abu na ni'ima shi yasa zaka da yawa za ka ga wasu kafiran suna cikin jin daɗin duniya ne suna da kuɗi suna da mulki suna da wane ne suna da wane ne to iya rabon su kenan walaysa lahum fil akhirati min khalaq alahira kan ba su da wani rabo kuma gaba daya yawa to shine yake cewa waridwana sai yace wa idha halaltum fastadu idan kun yi tahalluli kun cire ihramin ku fastadu to ba laifi za ku iya zuwa ku je ku yi ku dauki ku yi farauta kenan wannan amru ibaha yawa umarni ne na halacci an halatta muku ku je ku yi farauta kar ka ce fasadu din nan umarni ne na wajibi dan malaman usulu suna da ka'ida cewa yayin da aka haramta wani abu to daga baya kuma aka ce ayi wannan an haramta abu kar ayi sai kuma daga baya umarni yazo yace ayi to wannan umarnin ba a ce da shi amru wuju ana ce da shi mai amru ibaha shine suke ce da shi al'amru ba'da al-hazri al'amru ba'da al-hazri yufidu al-ibaha la yufidu al-wuju umarni bayan an haramta abu la yufidu al-wuju baya nuna wajibci amma yana nuna halacci misali da Hausa kai karka sake zuwa ka je ka siyo naman nan a wajen wani karka sake zuwa ka je ka sai nama a wajen Zaidu kaga wannan meye sunan shi hani an haramta an ce kada kai to sai kuma mai hanin sai da yace kai tashi kaje ka sai nama wajen wani to wannan umarnin a larabci a addinin musulunci wannan umarnin baya nuna wajibci ba dole bane tunda da an hana yanzu aka ce ayi to kina ana nuna da haram ne yanzu kuma halal ne wa idha halaltum fasqadu kuje ku yi farauta to wannan ayar ba ta nuna wajibi ne ga wanda ya cire ihrami ya farauta dan in ta nuna wajibi to duk mutumin da ya je aikin hajji ya cire ihramin sa sai ya je ya farauta ba ku ai ba kanta ba za ka je ba kamar yanzu misali Allah ya haramta yin kasuwanci a ina a lokacin da aka yi kiran sallah na biyu za a yi hudu ba haramun ne ko kada a yi Allah ya haramta wannan to amma kuma Allah ce wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wa batu min fadlillah qudiyat as-salah idza utimmat as-salah kenan ai idza atmamtumus salah idan har kun gama sallar ku ta juma'a fantashiru fil ardi to sheku shiga bayan kasa kuma kowa ya tafi wa batu min fadlillah ku tafi ku je ku nemo arziki maza ku shiga kasuwa wannan umarni na dole ne ba dole ne an gama sallar juma'a kowa sai ya je kasuwa ba idan ko aka ce wannan umarni na wajibi to duk wanda ya zo sallar juma'a to wajibi ne tafi kasuwa ya je nemo kuɗi ko da kuɗin aikin albashi ne wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram wala yajrimannakum kalmar yajrimannakum da larabci tana ko ba karanta bane yawa tana nufin la yahmilannakum kada wannan ya dauke ku shana'anu qaumin gaba da mutane kalmar shana'an tana nufin al-bughd wal-adawa kenan kamar kace shani'tu a larabci shana'an qaum yin gaba da wasu mutane ana ce shana'anu ana ce shana'an malugatani lakin bil fathi ajwadu shana'an shi yafi kyau mai kun a ce shana'an wala yajrimannakum me yace qur'ani shana'an ko shana'an shana'an to wannan lafazin da aka kawo shi da fataha a nun din shi yafi kyau shi yafi a fasahar larabci yawa dan suka ce li'anna al-masdara aktsaruha fa'alan bi fathi al-ain masadir masdari mafi rinjan sa fa'alan ba fa'lan ba fa'alan bi fathi al-ain kamar kace daraban da sayalan da kuma nasalan an saddukum anil masjidil haram la yahlim limannakum la yahmilannakum adawatu qaumi ala al-i'tidadi ala al-i'tidai li'annahum saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awun al-birri wa taqwa kada kiyayya da gaba da kuke yi da wasu mutane da suka hana ku shiga masallaci mai alfarma ko kuma suka hana ku yin wani abu na addini gabar kiyayyar da take zuciyarku kada ya dauke ku kuma ku je ku musu zalunci bil qatli wa akhd al amwal abinda ake nufi kada kin kafiri kada gaba da kafiri kada ainihin rashin jituwa da kafiri da yake tsakanin ka da shi ya dauke ka haka kawai in kaga kafiri ka je kai mai ta'addanci haka kawai idan ka kafiri ka je ka kwaci dukiyarsa kinzu malam wannan ayar ba ta nuna wala adalcin musulunci a kawar da ba musulmai ba kaga lalle kafiri baya san musulmi kuma haka ne musulmi baya san kafiri ba gangan jikin ake ki ba aqidar ce ina ji shi kafiri ba yana kin musulmi gangan jikin sa yake ki ba a aqidar sallan nan ce ba su haka shi ma musulmi ba yana kin kafiri ne wai kawai dan dirin halitta sa ba ko tsarin sa dogo ne shi kato baki mara fasali ba wanne sa baya san sa ba a aqidar kafircin kin Allah da kin manzon Allah din shi yasa ake kin shiwa shi kafiri to kada kiyayya da take tsakaninku da su akan aqidar su da addinin su yasa kuma ku zalunci haka kurin ku ta kashe su shine antatadu yani antatadu alaihim bil qatl haka kawai wani ya ce tunda ai kafiri ne a kashe shi a musulunci bai faɗa haka ba sam addini bai ce wani kawai dan mutum mujarrar ya zama kafiri ya kashe shi ba ko kuma akhdhul amwal ai kafiri ne a kwace dukiyar sa a haram ne haramun ne ko da wannan zaka ce ai wannan barawo ne ai wannan dan fashi ne mujarrar karun kaga barawo kaga dan fashi kawai sai ka haura masa a dan ya dauki sunan barawo ya dauki sunan dan fashi kawai ko ina ka gani shikenan jinin sa ya halatta la yajrimannakum shana'an qaumin an saddukum an al-masjid al-haram wa idan sun hana ku wato zuwa masallaci mai alfarma sun hana ku je aikin haji ko sun hana ku umra an ta'atadu ku je ku musuli ta'addanci wannan kada ku yi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Allah yake ku taimaki kanku da kanku ta'awun liya'in ba'dukum 'ala ba'd jama'a sashin ku ya taimaka wa sashi 'alal birri akan bin Allah wat taqwa da kuma tsoron Allah kalmar albirru tana nufin mutaba'atul amr indai an bada umarni to ku bibiya attaqwa kuma shine mujanabatul nahi jin tsoron Allah shine ka nisanci duk abin da aka haramta maka wasu kace albirru ana nufin alislam attaqwa fa as-sunna wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa yani wa ta'awanu 'ala التطبيق الاسلامي والسنه وتيمكي كانكو ده كانكو وجن تبتت ده مسلمي ده بن سنه النبي صلى الله عليه وسلم اما ولا تعاونوا اي كده ولا تتعاونوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كده كلنك تيمكي كينيا احد كاي ده قرفي ده قرفي انا الاثم شيء سبحان الله كو كما الاثم الكفر كافرشي العدوان شيني الظلم زالنشي وسكتي الاسم المعصيه صابون اوبنجي كينا العدوان البدعه كدا كونين كا حدا كاي وجن يين صابون اوبنجي دي كوماي ايكتا بدعه واتقوا الله كدي زوران الله يا كو باين الله ان الله شديد العقاب للي الله مي تسننن عقوبه ني غا وندي فندري مسا ya ja da baya dangane da umarnin sa wannan aya din yanku ƴan uwa na abin da take nuna mana abubuwa da dama na farko haramcin mutum ya halatta wa kansa abinda Allah ya haramta masa kamar da Allah ya bayani sha'ir Allah shahr al-haram al-hadaya al-qala'id amin al-bait al-haram yatawuna fadlan min rabbihim wa ridwana duk wadannan an haramta mana mu je mu halatta wa kan mu su saboda Allah ya haramta mana sana an nuna mana halaccin yin farauta a cikin da dama mun faɗa cikin ayar ko cikin surar akwai magana akan farauta akwai magana akan farauta jama'a ya jama'atul muslimin farauta fa ba abin kyama ba yanzu a anguwa idan an ga wani dan farauta ne ko mafarauci ne galiban a yanzu dai al'ada galiban nan nake faɗa to kawai dai yawanci mutanen banza ne suke farauta galiban taba anna yadda su masu farautar sun sifanta kansu da wasu sifofi na banza to farauta aikin ku ne ya ku mutanen kirki saboda farauta aikin annabawa ne kissa guda ɗaya ta ishe ku abin buga misali annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya ajiye ɗansa annabi Isma'il ya tafi ya je ya dawo bayan shekaru ya kawo masa ziyara ya zo ya tarar da annabi Isma'il ya aure ɗaya daga cikin matan da take ɗan kabilar Jurhum ya zo ya tarar da ita da ya zo ya kawo wa ɗansa ziyara annabi Isma'il bai same shi a gida ba da ya tambaya a hadithin da ya zo sahihi ya ce ina mai gidanki sai ta ce ya tafi farauta ya tafi me farauta duk annabawan Allah suna farauta aikin annabawa ne farauta kaga ashe ba abin ki bane farauta hanya ce ta samun halal nama halal abinci halal ka shiga daji ka je ka samu dabba cikin dabbobi da Allah ya halatta ma ka buge ko ka tura karanka ya kamo ko ka sa takobin ka kasara ka lodo nama ka tafi da shi ba ruwanka da abatuwa kuma lafiyayyen nama Allah yake ya beje yaci ba wannan ba dabbobin da kuke ake ci fa yanzu ba sai dai addu'a shi yasa kaga mutum yana ta kumbura haka kawai ba wani abu yake ci ba mai lafiya kumbura ka san me ya faru a naman kazar da yake ci ku hakuri bari in ga mun kon sirri da ku fahimta ba ko kuma kun fahimta ko kun manta za ga mutum yana ta fufufus yana ta wani abu ne yana ganin kamar yana wani wata lafiya ne wani kumbura wallahi cuta ne wato yanzu kaga kaji kaji da ake zuwa ana gasawa ana soya mutane a bakin titi suna zuwa su ci yawanci ana yi musu allura ana ba su chemicals din nan suna taimakawa wajen ƙara girman su da wurwuri to allurar ba ta gama aiki akan kazar ba an yanka ta ko ba ga wani ba aka yanka kazar ba ta ga suma ga tsokirki ba ka dauka ka gyare ta da haka allura sai ta ci gaba da aiki a kanka aiye za ka jaye an za ka jana ta ta ai wani ai ka ji yake ci ba wai naman kazan ne mujarrajin sai yake girma da shi ba allura ce haka yi kage yanzu misalin kaman bujima akwai bujima da ake irin na gidan gona ana musu allura ana musu waye da sauransu wannan karatun ku tambayi likitoci za su gaya muku barin gaya muku wani sirri kyauta zan ba ku shi wannan ba layi da bane wato daga cika za ta gidan gona ta zamani din nan kazar bature to wallahi gwanda ka cika zan nan tamu ta gida ta gargajiya mai zuwa tana cin kwari tana tonan ƙasa tana tsince-tsincen wane ne wannan ta fi lafiya kuma ɗanɗanan ta ya fi daɗi sannan a jika ta fi amfani ma kai kudin su ma inda aka san kaza ma kudin su ma ba ɗaya bane Allah nake gaya maka mu ne anan da yake musamman kimar ta ba ta fi arha wata kila amma wallahi inda ko ga aka ran kallon wannan dai su ne suka cika ji a Saudiya ko a lokacin ko ga mutum yawa Malam Abdullahi Algarangamawi hafizahullahu wa ra'ahu ko a Saudiya ku tambayi malam wallahi malam kaza ta gida ta fi tsada sama da kazan wato bature kun fahimci wannan to haka wannan abun likitoci suke faɗa yake da tasiri a ƙwansu ƙwai ɗin nan na kaji da kuke na gidan gona kullum ta yi ƙwai lafiyar ƙwan kazan bature ba daidai yake da lafiyar ƙwan zabo ba yau da shekara sau daya ka fahimci wannan da kyau ka gane to yana da tasiri haka yanzu abincin da muke ci abincin da zaka je masarar da aka shuka aka zuba mata taki na bature lafiyarta da amfaninta a jikin ɗan adam wato bai kai na masarar da aka noma ta da kashin awaki ba gwaiba gwanda abarba lemo wanda aka yi musu bayi na zamani aka sa musu takin zamani suka yi suka je yaya lafiyarsu a jikin mutum ba daidai bane da wanda yake natural wato gwaiba da ta tsuro da ruwan abin nan kogi yana binta da kuma takin ƙasa da Allah ya hore yake binta wallahi ba iri ɗaya bane yanzu haka akwai waɗanda zaka ga daidai da waɗannan ƴaƴan fruit din sun fi so su yi amfani da wanda ba a sa musu takin bature ba kai ku tambayi likitoci su ba ku labarin illolin da suke cikin takin bature da ake zubawa a cikin kayan amfanin gona wallahi yawa cututtukan da suke kawo mutane hawan jini ciwon suga wane ne ciwon alli ciwon hanta ciwon tattafi da tumatir ciwon ba ciwon da babu ba ciwon da babu to an samu na suga ma sai a rasa lantarki sai da tumatir. Kana nan nan gaba za ka ji mutanen sun kirkiro sun ce akwai ciwon tattasai da tumatir. Kana nan. To galiban likitoci suka ce saboda waɗannan ciye-ciyen ake samu. Da haka ni ina ba da shawara. Na gaya muku wannan ribar kafaci. Ina ba da shawara ga duk wanda Allah ya sa ya samu dama, in dai ya samu abin da zai amfani da shi natural abu wanda ruwan sama ya buge shi ko kuma ba a sa masa wannan takin zamani ba, to ya amfani da shi shi yafi. Wannan shi yafi hatta masara da ake gasa a bakin titi, inda za ka samu masarar dauye wanda ba a zuba mata wannan ba, to ta fi amfani. Wannan shine gaskiyar magana. Akwai mutumin da na sani a garin nan ma'aikacin gwamnati ne, amma wallahi saboda tsabar ya karanta wani abu, ina irin gurji din nan da kokonba din nan, sai ya je kauye irin su kura din nan da sauran kauyuka, sai ya je ya hayi gona, sai ya je kewayita dinu irin su gurji, irin su salak, irin su ayi kurin, sai yake nomawa da kanshi. Yasa aka tona masa rijiya sai inji ya gyara guri da kansa yake salak din sa. Mu ko yanzu galiban salak din da muke sha ko muke ci na kwatar sabon gari ne, sabon garin ma can wajen noman sulani, kowa ya yi fitsari ya yi kashi ruwan kwatar jakaran nan gaba ɗaya da idan na shi ake yin bayi ake kawo na salat. Kaga ana kawo salat ana yanka shi yana yauki, me ya alaka salat da yauki, shi ba karkashi ba. Allah nake gaya maka babu da ruwan kwata ake wa mutane bayi. Ruwan kwata ustaz, ruwan kwata fa polluted, ruwa mara kyau wanda yake da datti da kwayoyin cuta. Ko ban sani ba ko ba haka bane ba, ba kwa ganin masu yin bayin tattasai, masu bayin tumatir da muke da shi, kwata ce kawai ta gari za a je a datse ta kurin abu da gona, kurin a debo generator kurin ya rika danna mata da shi ake zuwa a yanka maka ci kawai. Kai mallam in banda ma Allah yana son mu da duk ba mu tafi ba. Na ga wannan riba ce ta kafa, ina ba ku shawara in dai mutum ya samu dama ka da lafiya yana da amfani kwarai da gaske. To saboda kuma lokaci mun fara da wuri ba za mu dan dakata anan, kuma akwai tambayoyi abinda na faɗa ne daidai, Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko ta barshi Allah mana afwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan ba Allah ya mutu ka da yana cewa ina ta da yan uwa da musamman suke hawa babur, suke zuwa da babur masallaci ko gurin karatu ba nan kaɗai ba ko ina ma da aka ce a daina, saboda gudun a wulakanta su ko su zo su hasara kuɗaɗensu da ake karɓa su kiyaye matuƙar dai mutum yana da yadda zai, kuma yin haka ɗin shehu da ta je ana wulakanta ka ko ai maka wani abin da ba daidai ba ne sai kai ƙoƙarin kiyayewa. Yana muna fatan yan uwa za su kiyaye, Allah kiyaye mu gaba ɗaya. Wannan bawan Allah yana cewa wai shi assalamu alaikum malam, ni na kasance ina aiki a kamfanin kwalabe kuma wata ran ma har da na giya. Ka faɗa dai kawai ka ce kana aiki a kamfanin kwalaben giya. Ya ce har ma da na giya suna bugawa. Ya ce shi kuma ya daɗe yana tunanin wannan aiki da suke yi don Allah malam me halaccin kuɗin da muke samu ko kuɗin da suke samu. To ina ga aika ba kanka amsa. Ya halatta kai aiki a kamfanin kwalabe, yanda ake buga kwalabe sana'a ne. Kwalba ana amfani da ita, mutane suna amfanuwa, ba laifi ba ne don kai, amma haramun ne ku buga kwalba ta giya don ku ana fusatar ta Ubangiji a kai. Haramun ne shan giya, Allah bai yarda da shan giya ba. Haka yin containers da za su ɗauki giya ɗin ma kaga haramun ne. To abinda za ta kai ka gaje ka aikata haramun kaga haramun ne. To a nan gurin illa iyaka shawarar nake baka anan shi ne, in dai har kamfanin da kuke aiki suna buga kwalaben giya, to kai kokari ka samu wani aikin da ya fi shi gaskiya. Taban watakila za mu iya cewa kamfanin naku asasan ba wai dan an yi shi ne dan ya buga kwalbar giya ba, amma dai kamfanin giya suna kawo aiki a buga musu. To wannan kuma baya cikin ikon ka, ka ce ayi ko kar ayi baka da iko a matsayinka na ma'aikaci. To illa iyaka kenan kaga aikinka akwai shubha a ciki. To shubha kuma duk lokacin da ta shiga cikin abu to mutum ya kokari ya kaurace mata. Shawara anan shine tunda kaga abun yana damun ka, dama annabi ya ce wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi an-nas. Daman zunubi laifi shine abun da yake maka kaikai, yake damun ka a ranka, kuma baka so mutane su gane su san shi. To tunda haka ya faru, to kaga aiki ya same ka, sai kai kokarin ka nemi wani aikin ba shi ba, kuma kana da inda yadda zaka yi ka hana a kamfanin a daina buga kwalbar giya, to gaskiya wannan da yayi kwarai da gaske.
wannan wallahu alam wannan bawan Allah yake cewa malam menene hukuncin rawani a musulunci dan naji wani malami ya ce sunna ne amma kuma su yan izala ba sa sawa kuma suna cewa wai su duk abin da annabi yayi wai sai sun yi kuma shi suke Allah kara malam lafiya to shi matsalar rawani rawani kamar sutura ce sutura ce wanda an yi tarayya da musulmi da wanda ba musulmi ba duk suna sawa kafirai ma suna sa rawani tun jiya da yau kuma gaba daya daka al'adar larabawa ne galiban mafirin jaye larabawa suna sa rawani kamar yadda kafiran su da musulmin su duk suna sawa kuma annabi yana sa rawani wataƙila malamin da ya ce rawani sunna ne ya dubi wataƙila an ruwaito a hadisi annabi ya sa rawani annabi yana sa bakin rawani annabi yana sa barin rawani sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ce ya shiga makka walihi imamatu sauda ya daura rawani baki a kan shi sallallahu alaihi wa sallam fa ba an daura rawani ya sha babban kowace kasa da irin yanayin al'ada yadda suke daura shi da sauransu don ce mafi inganci akwai hadisai da suka zo da yawa suna magana akan falalar rawani falala to ma al'asabi shadid wato duk hadisan da suka zo suke magana akan daraja da falalar rawani da wanda ya daura rawani hadisan ba su inganta ba basu inganta ba amma dan saka rawani annabi ya saka rawani sai wani yace yana so ya sa rawani dan ya ji an ce annabi ya sa sai ya sa ba laifi bane amma ba za ka ji cewa kai da ka sa rawani ka fi wanda ya sa hula ba kamar yadda aka rubuta a cikin wasu littafai mai rawani ya fi mai hula ya fi marar hula wanda ya salla da rawani ladan sa ya fi wanda ya salla da hula ba haka bane ba ni sanan duk ba su inganta ba ina fata na fahimta dan haka bai kamata ka zargi dan izala dan bai daura rawani ba dan ganin dama ne in ya ga dama ya daura in ya ga dama kar ya daura kun fahimci wannan da kyau yawwa to wannan kenan babu wani tashin hankali akan harkar rawani kuma babu wani damuwa akai akan shi wannan ko ba ta ga su wannan sai ne kenan dama matsalar wajen cin sai ka danna sau 20 ba za ta danna ba to ku ce wa ta ku ku za ki kai a kuma kai dan mana ni ma da na sa na ce ne amma dai yanzu kun ba ce ne ba sai dai a ku ni ba ce ne ba ce ne haka ne a ni ba ba su kan ce ne ba ce ne ai ta rufa asiri da yau Allah saka ba to jama'a wannan kenan wannan yace da Allah mallan ina maka fatan alkhairi a taya ni addu'a Allah ya yi min abin da yake damuna wallahi gaskiya ba wannan dan uwan ba ni kaina da nake muku magana wallahi ina da damuwa ban san bare akram sallahu sai ba ka da ba ka da damuwa kowa yana da damuwa mallam Allahu alam ko da yake zan yi magana akan ina da shi dan uwa ni ma ku taimaka mu abin da yake damuna Allah ya yi shi ma dan uwa abin da yake damunsa Allah ya yi duk kuma mai wata damuwa wata dai bukata da wata matsala muna fata muna tawassuli da wannan zama Allah ubangiji ya taimake mu yayi Allah ya yi mana dan Allah mallan a taimaka mana da addu'a muna neman admission to Allah ya baku idan alkhairi ne a gare mu kuma in Allah ya baku ya baku ikon yin karatun kuma ku taimaki al'umma da addinin ku akaramaka Allah da Allah waiwaye ni Ibn Taymiya dan ni naji wani malami yana cewa ba a taba jarraban wannan al'umma da wata musiba da ta wuce Ibn Taymiya ba saboda yadda wai saboda yadda ya rusa addini shi haka yaji wani malami ya faɗa to na farko dai an gaya muku ba kowane malami yake saurarawa ba mai matsalar sauraron malami irin Bahaushe bai da lariya kowa yanzu in dai ana sa mutum a rediyo kawai ana sauraron sa kuma ba daidai bane mai alari ma ya gaya ma ko koyi za ka yi da malami da Allah mai alari ka yi koyi da muttabi'ina masu bi da waɗanda suke da koyi da sunnar annabi ahalu sunna mai alari cewa yanzu za ka yi koyi da malami ka yi koyi da malami mai ahalu sunna to waye kai ka saurari malami ahalu bid'a alarin da mala akwai shi akwai ina ko a ji abu da in ba haka bane wani ya fito ya ce ba haka mai alari yake faɗa ba ya mana fasara mu ji mai alari cewa yayin in zaka bi malami ka bi ahlus sunna ashe shi ma ahlus sunna ne ku ji fa ahlus sunna ba ahli tsumma ba da akwai ahli tsumma gashi dai an shiga riga sunna amma kuma tsumma ake yi wa mutane ahlus sunna na kwarai wai ahlus sunna wanda yace alqur'ani shine constitution din sa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan duk hukuncin da za a fitar sai ya tuntubo da nan guda biyu ko qur'ani ko hadisi sai kuma maganganun sahabbai tabi'ai malamai in ya dace da alqur'ani ko in ya dace da sunna amma ko Allah kiyaye sahabi ma da zai faɗa abin da ya sa qur'ani ba amma da za a samu dan jin dadin jayayya sahabi kai Abubakar wanda aka ce imanin sa yafi na kowa duk duniya wallahi yau da Abubakar zai faɗo wata magana ta saba Qur'ani ta saba hadisin Annabi ajiye wai kan shi zai wannan ita ce aqida ta sunna kaga kenan girman rawani bai da tasiri dogon sharbi bai da wani amfani ba ta baki da goro baya zuwa ko ina wallahi malam rawanin ka yana da kima yana da daraja tarbinka Allah sa masa albarka ya kara masa tsawo bakin ka goro ka sa masa har yayi jama in ka bi alqur'ani ka bi sunna shikenan kana da kima da daraja amma ka zo ka daura rawani yadi 40 45 ka zo ka hana mu bi abinda qur'ani yace ka hana mu bi abinda sunna tace kuma ka ce mu bi ka la 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 to yanzu anan gurin shi kai yanzu wannan wanda kaji wannan malami yana zagin Ibn Taymiyyah wai yanzu mutum musulmi ya bude baki ya ce wai Allah wai bai taba dora wa mutane wani bala'i ba wani al'umma sama da samuwar Ibn Taymiyyah wai Ibn Taymiyyah ya rusa addini to wannan ya nuna maka ya karantar da kai kuma ya bayyana maka shi wai ce bai san addini ba kuma addini yayi can shi kuma yayi can to wa kake da shi wanda ya bi Ibn Taymiyyah alakum shahidat bihi al'ada'u gaskiya ita ce wadda hatta abokanan gaba sun yarda da shi wallahi Ibn Taymiyyah abokanan jayayya sa yan bid'a zamanin sun yarda yana da karatu ina gaya maka Ibn Taymiyyah subhanallah in Allah ya sa da wata rana abi mu bashi da rai da lafiya insha Allah wata rana zamu karanta tarihin Ibn Taymiyyah zan dan takuro mu kadan abinda ma malamai suka faɗa akan shi kawai da kuma irin juhud kokarin da Ibn Taymiyyah da aikin da Ibn Taymiyyah yayi a duniyar nan kai kuma yanda kake zagin sa sai ka gaya mana ahlari kwana ka rubuta bari ni kasa ma qawaidi ma da majhulul katib ne ba san waye rubuta qawaidi ba daidai da littafi kamar qawaidi guda nawa ka rubuta tsakani ka da Allah ai yayin da zai zo wani ya zo ya zagi wani ce kai gafara da Allah jikin ka duwawun ka duk kashi sai ka duba nasu duwawun ba kashi kuma yanzu wani ya zo ya bude baki wani bakinsa mai tsayi ya zagi Ibn Taymiyyah to shi me yayi wa addinin kaddara Ibn Taymiyyah ya rusa addini to shi kuma me yayi na gina addinin tariya da haka malam Ibn Taymiyyah malamin Allah ne ma'ana malami ne bibin Allah bibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manyan malamai na duniya da suka bawo duniyar musulunci gudunmowa kuma yana cikin malaman da suka bawo yan bid'a kashi da wasai sha kashi a hannunsa kuma muku wani albishir kuma babu wani malami cikin malaman duniya da yayi wa yan bid'a adalci irin Ibn Taymiyyah dan ya zauna da yan bid'an da a lokacin sa na bayan sa suna cewa a ce da su kafirai a ce sirri da yace a bazan ce sirri da ba bazan ce su kafirai bane amma zan gaya muku inda su a yanzu yadda suke inda suna da ilimi da fahimta irin tawa kuma suka ci gaba da wannan aqida ta su da sun gane addini yadda na gane suka tsaya akan aqida su zan ce da su kafirai ne amma ina musu uzuri karancin ilimi da rashin gane wallahi aka Ibn Taymiyyah fada Ibn Taymiyyah fada kuke zagi kuke la'anta ba kuma da shi kuke kafa hujja cewa ya ce Allah zai iya yiwuwa ya bada lada ga wanda ya maulidi ga annabi in dai dan niyyar sa kaunar annabi ne yayi wannan maulidi Allah ba ta fada sau nawa muke zuwa gurin wa'azi a cikin rubuta mun ce ai ga Ibn Taymiyyah ai shi ma ya ce za a ba mai maulidi lada to ka faɗi wannan kaga kai amfani da magana Ibn Taymiyyah yau kuma kazo ka ce babu jaraba da bala'i da masifa da Allah ya jaraba al'umma irin Ibn Taymiyyah to wanne zamu dauka a ciki canta maka dadi nan kuma ta maka tsami da haka Ibn Taymiyyah malamin arziki ne bazan ce muku komai ba sai eh kware da gaske shi kansa mai tambayan ba kware da gaske lillahi wa rasuli da haka insha Allah ni bazan ce muku komai ba ai tunda kuka yi ma magana Ibn Taymiyyah shikenan ma za mu ga muku abinda duniya ta faɗa kan Ibn Taymiyyah shikenan kawai in Allah ya sa da insha Allah mun manta ba wata ran zamu da zikaratu mu yi rabi sai rabin sai mu yi magana akan waye Ibn Taymiyyah a sa a kasa dan ya shiga duniya yawa saboda miyagu na'am
ai shi yake rusa addini
eh kware da gaske Allah ya taka Allah ya wai wannan yace asidu a saurara wai wannan yana cewa da Allah mallan da gaske ne mai barin sallah yafi mai zina laifi kware da gaske ko kwatantawa kai barin sallah yo akwai zinubin da yafi barin sallah amma da shirka mallan zina girman zina bai kai so ake a ce da kai girman yin zina bai kai girman kin yin sallah ba yawa yanzu misali bari mu buga muku misali da za ku iya ganewa wanda yake kin yin sallah za a iya ce da shi kafiri amma mazinaci babu nassin da yace shi kafiri ne sai dai a ce shi mai fasiki kaga ya bayyana kware da gaske dan haka in kana layi sai ka daina da Allah mallam mutumin da zai je daga nan zuwa da wani ya iya yin kasar ha ba dan san banza daga nan zuwa da wani wato gaskiya wasu mutane akwai san banza a cikin lamarin su yawa ka lura da wani abu guda anzo ita kasaru mala a shari'a ana yin kasaru ne a tafiyar da a al'ada ana iya ce da ita tafiya yanzu idan naje gidanka ina neman ka za a ce malam yayi tafiya lokacin da kaje da wani za a ce kai tafiya ko dai za a ce kaje unguwa kaje unguwa dan haka da wani ai da wani gari ne unguwa ne a cikin garin Kano karshen Kano kenan zamu ce ko karshen Kano ta ina ta arewa karshen Kano ta arewa saboda waɗanda suke jin kasar ba su san ina ne ba to ba za a ce dan ka je karshen Kano ta arewa sai kai abin nan ba haka mariri ba za ka yi kasar ba ba a yin kasar sai a tafiyar da ake ce da ita tafiya ne ina malikiya ne ma sai ta kai kilomita nawa 48 ina fata ana an bazance mafi inganci tafiyar da kawai za a iya cewa kai tafiya to shine sai ce mallan idan mutum zai je kauyen sa zai kasar ka ji gaskiya in ka je kauyen ku in kai tafiya kaga kauyen ku kata ba za a ce yayi tafiya sai kai kasar koda ku daga nan zuwa Udinni koda daga nan zuwa Gwarzani koda daga nan zuwa Getsoni kaga duk kauye ne kauyukan Kano ne ko Gezawa ko Nabo wannan zaka yi kasar ba ne kwana nawa zaka yi kasar malamai sun sabani malaman malikiya da wasu sun ce kwana hudu daga kwana hudu kai kasar daga nan kuma sai ka cika in dai zaka kwana hudu to ka cika sallah kawai wasu kuma suka ce ai an samu manzo Allah yayi kwana 21 na kasar suka ce kai an samu yayi wata biyu ma ai wata uku ma kai an samu sahabi ma yayi wajen wata shida ma yana kasar to ya ne ne wace magana ce mafi inganci mutumin da yayi tafiya kullun yana tunanin cewa yau ne zai dawo gobe ne zai dawo yau ne zai dawo gobe ne zai dawo wannan ba laifi idan yayi ta yin kasar har lokacin da zai dawo wannan ba laifi amma wanda ya san cewa garanti zai yi wata uku ne kaga ya sani da yawa yawan malamai sun ce to ya cika sallah wasu suna tambaya to ya matsayin dalibi da yake dan Kano ne sai ya je ainihin wato ya je Kaduna yana karatu zai ta yin kasaru a'a ba zai yi kasaru ba duk da cewa akwai cikin malamai na zamani shi ne Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala akwai ɗaya daga cikin fatawansa yana bada fatawa haka amma zance mafi inganci dalibi ba zai yi kasaru ba saboda lokacin da dalibi yake nan garin ai kaga kamar dan garin nan ne kawai dai al'ada ko in ce a shari'a garin da ka fi dadewa a zaune ba ka yin kasaru a cikin shi indai ka fada dewa a zaune ba kai kasar a cikin sa amma yanzu misalin wanda zai tato shi dan Kano ne amma gaba ɗaya karka kasuwancin sa a Lagos yake ko baya zuwa Kano sai irin hutun sallah ko hutun da ake yi na shekara yazo ya sati ɗaya ko sati biyu ko na makamancin wannan to yanzu zai yi kasar a Kano ne ko zai a Lagos a Kano ne in ta kama yin kasar zai yi kasar saboda yanzu a hakikatan a indijin da shi dan Kano ne amma a zama fa da sana'a a Lagos yake da haka zai cika sallar sa ne a Lagos zai cika sallar sa ne yawa na'am 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 wace sallar a ciki wai mutum ne ya dawo daga Kaduna kuna ji sai zai a gadar Tambarawa sai sallar sai ka ruso cikin gari wace sallar sallar magariba a lokacin da kai ta din karfe nawa ne a gadar Tambarawa tsakanin magariba da isha'i to kana da dama yayin da kake kan tafiya kaga kana gadar Tambarawa kaga baka shigo Kano ba to sai ka tsaya kai sallar magariba ka da isha'i kaga ka hada kenan a matsayin ka na matafi tunda baka karaso ba kafin ka zo gida ba mamaki gosulo ya hana ka zuwa gida sai tara ba mamaki ba mamaki to dan ka hada sallah anan ba laifi kai ba anan gurin wasu malamai suna cewa cikin malamai fiqh suka ce a'a idan har in ka shigo Kano zaka tarar da lokacin isha'i yana nan mutar lokacin isha'i yana nan to anan gurin kai magariba kawai in yaso sai ka bari ka zo kai ne isha'i a gida amma wasu malamai suka ce a a matsayin sa na matafi an bashi dama ya hada sallah tunda har yanzu ta gajiyar tafiyar tana tattare da shi sai ya hade sallar sa kaga idan ya shigo gida shikenan ba sai ya je ya mimita sallah ba kawai an san abin da wani zai iya tambaya wata kila ya ce yanzu mutumin da yana kan tafiya ya je Kaduna yana dawowa magariba da isha'i ta kama shi a Zaria bai yi ba ko in ce azhar da al'asr ta kama shi a Zaria a dawowa ne bai yi azhar da al'asr ba har sai da ya shigo Kano sai yazo zai rama sallah to yaya zai yi ya rama wannan sallar shikenan idan sallar da ta kubuce maka lokacin kana kan kasaru ne to zaka rama ta a kasaru idan kuma ta kubuce ma lokacin kana zaman gida ne to zaka rama ta a me a zaman gida fa in kanat qasariyatan qadaha qasariya wa in kanat safariyatan qadaha safariya idan ta kasaru ne rama ta kasaru in safaru ce ma'ana idan kuma ta zaman gida ne to sai ka rama ta a ainihin zaman gida wannan yace mutumin da yazo yin sallar juma'a bai samu cikin masallaci ba zai iya yin haraba zai yin sallar nafila a harabar masallaci kwarai da gaske ai kun ga wajen masallacin nan hukuncin sa guda da cikin masallaci in cikin masallaci ya cika yanzu wanda yazo yin sallar isha'i anan da wadancan wadanda suke buga bodin nan suna bakin window da mu da su hukuncin mu sallar mu guda mu mun yi a ciki su sun yi a waje me yasa suka yi a waje cika yayi ina fatan kana fahimta amma mutum ya salla ne a waje cikin masallaci bai cika ba to shine malamai suka ce bai da salla amma hukunci na matsayin sallar da ladanta duk ɗaya ne shi yasa ma wasu suka ce to yaya hukuncin tahiyatul masjidi wasu malamai suka ce tahiyatul masjid in a cikin masallaci dole in a haraba kuma ba za ka yi ba wasu suka ce a idan har cikin masallaci ya cika kamar ranar juma'a a waje an cika sahu a waje a haraba to shi ma wajen ya dauki hukuncin masallaci tunda yanzu wani zai bugo ma waya kana ina ne zaka ce ina masallaci ba ce zaka a ina haraba ne a ina masallaci zaka ce ko ba ka bane ba to wannan kenan sai tambaya ta abin nan kusa da karshe mutumin da ya saki matarsa saki daya shin zai iya dawo da ita in zai kuma dawo da ita din zai sake dauran aure ne imana zai iya dawo da ita zai sake dauran aure in ta gama idda mana bayan ya sake ta ya bata sai ta share idda ta jini uku ko wata uku in bata jini to wannan sai da sabon dauran aure kuma zai shiga layin sababbin manewa ne shi ma bazawari ne in ta ga dama ta koma in bata ga dama ba ba za ta koma ba amma in idda ta bata cika ba ta yi jini biyu ta gama ba kurin da ya zo zai ce koma gida na meriki a alhaji wallahi ban yadda ba aikin riga kin koma kuma automatically wani ma mutumin wani wasu malaman ma cewa suka yi ma ba ma sai ma ya ce ta koma ba kurin ya je ya dauke ta ya je kurin shiga gida da ita zance ya kare
kawai ta dawo automatically kun fahimci wannan kenan ana sake sake ana sake daurin aure ne idan idda ta cika ko yawa amma wannan idan saki ne na kome daya ko biyu in uku ne kuma sai dai ta tanki har zaujan
daira
waya magana mace in za ta yi sallah farilla sai ta yi ikama za ta yi mana ana cewa wai ba ta yi ba ta yi in ta yi yayi kai ma in baka kin kai sallah baka yi ikama ba ita yi ko ba haka bane kamar wasu suna haramta yin ikama ne in ta yi ikama za ta iya yi ko ba haka bane za ta iya yi dan Allah karam ka Allah hada mana da fadakarwa wasu lokutan kamar lecture akan neman ilimi duk wannan abin da ake yi kullun ai fadakarwa kan ana yi ko malami suna ta yin lecture ai wannan karatun kudin ya ishe kai nuna ma wajibi ne ka je ka nemo ilimi yawa kuma nan ma yanzu ka zo ai ka taho neman ilimi ko eh da haka dai muna mun goyi baya a je a nemi ilimi kuma in an samu dama din a fadakar musamman akan neman ilimi din a dada wayar mana da kai dangane da bayar da gudunmawa wa musulunci to ba laifi ya faɗo wani abin da ban da wani ilimi a kansa wannan sai na gama tabbatarwa insha Allah yana da kyau a bada addinin Allah gudunmawa a cikin dan gina addini kuma gaskiya zan gaya muku wani abu guda wato mu musulmi musamman Hausa Fulani muna da matsala dangane da taimakon addini muna da matsala ba karamar matsala ba yau din nan muke magana da wani yace wallahi ba waɗanda suke wahalar da addini irin Bahaushe ba Fulani I'm sorry to say wallahi zaka galiban wasu kabilu suna taimakon addini sun fi mu taimakon addini shi dai Bahaushe dai yafi kowa tutiya daga dara shi musulmi ne wallahi akwai wani kwanaki can naje Lagos naje wani masallaci ina jin akaramka Allah masallacin nan duka bi idinillahi wannan masallacin ba zai wuce nan iya wannan filas din ba kenan wannan masallacin yayi daya biyu yayi taransa Allah in bai taransa ba to yayi takwas din sa karamin masallaci ne a matse ina dubawa irin notice board na masallaci sai gashi alajuwa ne duk wata alƙawari a rubuta sunansa da box 500 ya alƙawari alajuwa ne 2,500 kamfanin kaza suna bada 10,000 kullum asibitin wani suna bada kaza wani wani soja ne yana kawo naira 20,000 duk wata wani wani kaza wani wani kaza kowa da sunansa masallaci ne na 'yan wayarwa sai wani yake gaya mun cewa a wannan masallacin a account ɗinsa suna da miliyoyi a aji miliyoyi ina gaya maka wallahi da zan shiga zan kama ruwa a banɗakin a masallacin saboda Lagos ne matsatsan wuri ne sai da na ɗan tuttura na kewaya a matsayin banɗakin amma mu ba mu da wannan tunanin galiban shi yanzu bai rabe bai yadda ya zo ya ci gaba da yin a zo ana yin ibada a masallaci ba ka ba da contribution ba zai yi ba za mu yi magana ta gaskiya da ku yanzu wannan wutar da kuke gani wuta kuɗi ce hasken da kuke gani kuɗi ne wannan sautin da nake yi kuna jin sa yanzu kuɗi ba aka kashe yake dan ranar da babu kuɗin ya lalace ba za a yi karatun ba amma lillahi rasulihi lillahi ina hada ku da Allah mu duba mu gani gudunmawar nawa kake bayarwa a masallacin da kake zuwa kana karuwa ana karantar da kai addini ko kana sauraron gudu ba ko kana kamsu salawat sai a zo a nemi taimako sai ga ana ba da naira 10 naira 20 yanzu nan kowa ya sani muna zuwa yin karatu kuma karatun nan da muke ana kona mai ana kashe inji ana wane ne ana menene sauran kudi yake kashewa amma yanzu wannan majalisin namu na karatu shi kadai wannan wallahi ya isa ya rike masallacin nan gaba daya amma mutum zai tafi karatun ba zai ji a kishi barin dauko naira 500 yau in an zo neman taimakon bayarwa yan agajin ma yara ma ake tsawa saboda ba kwa bayarwa sai ga suna ta kewaya ina lura da su su gama kewaye kewayen su ga naira 20 naira 30 naira 40 da haka za mu tafi da haka za mu tafi da haka za mu tafi da su din nan muke magana da Dr. Sani da Malam Abdullahi muna zaune muna tattauna irin matsalolin mu na al'ummar mu malamai a garin nan daidai gwargwado sun ba da rayuwa su sun yi dominating wallahi ga mu nan ku je ku bincika kun taba ganin mu a kasuwa mun bude wani shago muna jira a zo a sai kayan mu amma mun yi dominating rayuwar mu mun ba ku mu zo mu koya muku karatu da safe mu muku da rana mu koya wa matan ku ku turo mana 'ya'yanku islamiya mu koya musu ko mu sa daliban mu su koya musu
mu je muku lecture mu je muku karatu ba magriba bayan isha'i yau malaman nan diyoci suna ta yin furfura saboda stress da gajiya dan yin muku hidima kaga wannan nauyi su sun sauke a jiya ne jiya din da tsani ke ga mace yana kallon malam Jafar ana cikin karatu sai dab aka dauke wuta a sunna TV din da an sa tafsirin su duba an sa wa duniya ko an nuna cewa ku din ba kwa iya daukar nauyin da karatun da ake koya muku sai da aka gama aka dawo malam din yake magana na cewa to ai ba bada kudin mai ne babu ba me dalilin da yasa inji ya mutu ana cikin tsakiyar tafsiri ba kudin ba mai wallahi na san lokacin da malam Jafar muna karatu farkon tafsirin na gadan kaya yana cewa wallahi sai dai ni karatun yace in dai zan zo in koya wa al'umma musu wannan karatun su taru ba za su iya hada kudin mai da za a tayar da inji a koya mutane karatu ba to ba zan yi karatun ba wallahi kai fada sai dai yayi gobara yayi bala'i tukunna sannan aka zo daga baya ake wani to yanzu al'umma da malam kudin mai yanzu masallacin ne ya kamata a ce muna da manyan injina standby mu samu haske mun shagaya muku muna da bukatar haske security ne hasken nan muna bukatar haske ustaz muna bukatar haske to amma hasken nan ba zai yiwu ba sai da wuta sai da inji babba amma ka ji injin daga nan kana jinsa irin na 10,000 ne ko na 15 ko na 25,000 yanzu haka wani a gidansa a cikin ku yana da irin wannan injin kwaya 3-4 yana da babba katu mai cin naira 85,000 a wata mansa kawai yana da mai cin 50,000 yana da mai cin 30,000 amma a masallaci ba zai iya kawo mana ko kwancin na gidan shi ba wannan tafiyar wallahi ba mu je da ita ko ina ba mun gaya muku gaskiya yanzu wannan dan garin masallaci yana da miliyoyi a cikin account din sa amma ni na san zan iya muku rantsuwa da Allah ba zan yi ka fara buga limamin masallacin ko ga kwata-kwata wallahi tallahi wannan masallacin ba shi da naira 1,000 kaza a account din sa in ma yana da account din saboda babu ba masu kudin batir ake nema kudin abin ake nema kuma ba masallacin hannu baka hannu ƙwarya muna da bukatar ayyuka da zamu yi na alkhairi wallahi alazim yanzu wannan bayan Allah da suke tsaye ya kamata muna da tsarin da mun sai projector muna da wuta mun haskaka mun shimfida wurin nan mun sai projector mu rinka sa irin kamar majigi ana yi suna zaune suna kallo cikin nutsuwa amma saboda babu dole sun zo sun tafi suna tsaye ko muna da masu hali muna da ma'aikata gwamnati muna da waya bayaraban da kake zagi bai damu da addini ba shi yake zuwa ya adashi wallahi walda bayarabe yake yi wallahi zaga a wata yana bayar da 5,000-10,000 a masallacin sa wallahi kuma waɗannan arnan da kuke gani kuna cewa arna duk arni da ka sani mai zuwa coci a garin nan wallahi duk sati sai ya kai kudi cocin sa alƙawari ne ba za ka je coci ba sai ka biya amma kai yanzu tsakaninka da Allah ka taba tunani yau zaka zo sallar juma'a cewa akwai wani nauyi a kanka sai ka bada taimako dan a gudanar da masallacin kuma gwamnatin naku bata taimakon masallaci gudanawa ne in ma an samu mai taimakon kwaya nawa ne zaki taimaka musu limaman ba a taimakon su ko akwai wadanda aka dauki nauyin su an ce ana biyan su albashi ku zo ku yi ta karantar ko akwai malami da aka ce yawan dauki nauyin sa da cin abincinka da kudin makarantar ƴaƴanka da zirga-zirgar motarka da komai an dauki nauyin ka ka je kai ta yi wa al'umma da'awa kai ta karantar da su za mu dauki nauyin muna bayarwa ko wani mai kudi ko kuma gwamnati ko ta hukuma ko ta kungiya a ina ne ake wani malami a nan garin a fada waye ne ba a yi amma sai an ga malami ya sa riga lalle mutanen nan ba sa koran
gwamnati suke
ci ko an ga ka dan hawo mota mai dan haske a ce
lalle lewa ta kuluna wa za ta falo
ana rayuwa da al'ummar da daidai da malamin ta in ya saka riga tana jin bakin ciki malamin ta in ya canja riga malami ya zo hudu ba ya sa babban riga ya aiki wani in ya tiba kansa nan wallahi bai daga ba saboda bakin ciki wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila talukati wa asinu inna allaha yuhibbul muhsinin